Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda ne muku alƙawari, alhamdulillah na sake haduwa da Sheikh malamin namu Sheikh Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria, wanda yanzu haka yake yin wasu kwanaki da aka saba na ƴan umara na ziyara a birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine darasi na hudu, nake fata ya zama kuma na ƙarshe a wannan ejeren giya mai albarka insha Allah, game da tattaunawa akan sulhu da masu ta da kai baya a Nigeria, musamman arewacin Nigeria. Allah ya gata malam, barka da haka.
Akan makalla.
Wala auna lafiya.
Sunnu wa la zaba. Alhamdulillah.
Ana shan Madina mala. Yaushe ake sa ran ku tafiya Makka?
Muna fatan dai ko nan da kwana biyu.
To masha Allah.
Ko kwana daya.
To Allah ya sa ran mu karɓa tsiya.
To
amin. Sai nan zagaya wala nan sai sai da ta tafi da sauran da san ka akwai nama ga dukaki ya kamar.
To.
Kuma an gaga sa da ƴan uwa da abokai.
Alhamdulillah kam ana makan yi.
Ana kan yi.
Masha Allah.
Allah ya saka da alkhairi. A gata mallan kai mana tattaunawa mai tsayi, Allah ya saka da alkhairi, akan mas'aloli da suka shafi wannan qadiyya tun daga tasilinta da wasu kabaya wanda suke masu muhimmanci da muke fata za su amfani ƴan uwa da waɗanda suke irin wanda ake cewa wato ashabul, wanda ake cewa stakeholders ko eh, waɗanda
ashabul qararat,
ashabul qararat masu ruwa da tsaki.
A
to a ƙarshe gata mallan zamu so mu ware wannan darasin dan a bada shawarwari ga na daya gwamnati da take da haƙƙi mafi girma, sannan malamai, sannan masu wa'azi, sannan a keɓance malamain sulhu da masu musu martanin ba sulhu, da kuma sauran mutane musamman 'yan social media da waɗanda ake cewa expert, expert da S ba da X ɗin ba, waɗanda suke kusan komai suna iya tsoma baki, wasu saboda suna ganin suna jin turanci ko sun iya murawaga, sun iya su shirya zance.
Ai yanzu wannan ma su na ƙarshen da kake magana kansa, ai ba magana iya
turanci, ba sai da turanci ba, ko
ai mutum idan ya iya surutu shikenan.
Na dare ma suke
yin kunya kowa
wannan da muke kanta da Adili
Cross, kuma da gaske
yanzu ba sai ka
su columns ba,
eh ba su columns, eh su Bala Muhammad,
su Wadana,
su Wadana da makamantan su da ma'adamu lokacin gudun ta karanta su
da gaske.
Eh wanda ba sai kai wannan turanci
ya rufai,
eh su man na sai rufai da abokin shi wancan sarkin wani bangare na Karo din nan.
To mallam Allah shi to
kan su Karo sarki biyu gwamna biyu kuma na
suna jin kamala
sai hakuri ba manzo kansu ba, eh to insha Allah to za ta mallam Philip Jenka.
Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Wa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To wannan gaskiya abu ne da yake da nauyi, aiki ne babba gaskiya da bai kamata a ce domin makomar ƙasa ne, makomar ƙasa ne. A yanzu maganar da ake yi wannan harkar ta banditry ta cinye wasu fa, akwai jihohin da kusan sunan jiha ne. Ni mahaifina da mahaifiyata asalin ƴan jihar Zamfara ne.
Na'am.
Amma ta kai mai matsayin da ni yanzu ne maganan nan. Ina jin bangaren ƙauren na Moda. Ni ina jin yawan nan ne local government sun. Ina jin na fi shekara kusan ina jin 7 ban je ba.
Ba wani dalili aure ko mutuwa.
Abubuwa da yawa sun faru. Duk abin da zai sa in ji sun faru. Duk abin da zai sa
a ji. An haihuwa, an yi aure,
an mutu. An yi aure,
an haihu,
an yi rashin lafiya mai tsanani. Amma ba za mu iya zuwa ba.
Dabi'atar da sai a kwashi ƴan uwa.
Kwarai da gaske, mutane ke cikawa a tafi,
fama
shayi. Muna zuwa, na san lokacin da muke tafiya Zamfara da mahaifina da direbansa, za mu tafi baya kwana. Za mu je ƙauren namu da mu je mu dawo. Yanzu za mu zo dare ya mana dare a hanya, ba ma jin komai. Mun sha tafiya za mu je da abincinmu muke tafiya, sai mun kai daidai inda wajajen da suke da haɗarorin nan, irin wajajen tsafi, dajin tsafi. Nan muke fitowa daga Duma ko Ƙato tabarma a zo a shimfiɗa a ci abinci.
Za mu nan aminci.
Mu ce wa mu.
Allahu Akbar.
Ka gani. Na san ina jin zamanin waye na je Sokoto. Haka mu kai daidai wajen Bungudu. Inda ka ga Bungudu sai ina jin an kashe sarki.
Haka ne.
an kace sarki ko sannan an kace sarki an kama shi ne ba
kashi kama shi daga baya
an kama sarki naji an kashe liman to a daidai wajen bungudu wani daji mun taba zama muka ci abinci amma yanzu wa zai fadi wannan saboda ka gwamnati ta ji tsoron Allah wannan shawarar da aka bata ta je ta binciki mata masana su bata shawara na wannan abu ta yadda da wannan in har ta ga cewa sulhun take da bukata da gaske to wa tulbu ta min abwa biha a shigo ko ina ta kofar sa a shigo gida ta kofa ka a shiga ta bayan gida a fuskanci malamai ko malaman mu muna kyautata musu zato malamai ne masu tsoron Allah kuma duk wani abu da wani malamin duniya yake takama da shi na ilimi da bincike mai zurfi wallahi muna da su a Najeriya kuna da su a Najeriya idan abi ya gagare su suna da abokanai wanda suke haduwa kujera da kujera jiki da jiki su tattauna da su a tarayyuka manyan malamai da duniya yawa matakin kasa da kasa gwamnati ta ji tsoron Allah ta ba su wannan shi mata wannan aiki ina gano ne tace shawara babba da ya kamata a ba gwamnati a wannan mas'alar ta sulhu in ko dama ba mas'alar sulhu ake yi ba sai to gwamnati dama ta san yadda za ta taimaki waɗannan mutane yawa amma in magana sulhu ake yi
da structure a kasar
da aiki yi kware da gaske amma in magana sulhu take to ga kofar da za ta shiga ta nan ta shiga ta kofa ta ka'ida kada abu ta bayan gida sannan ka a haura ta katanga sannan ka a ce za a shiga ta window wannan kuma akwai baglas sai an balla bagila sannan a shiga a shiga ta kofa inda take kofa gaske to wannan shawara zuwa gwamnati kenan na biyu malaman mu su ji tsoron Allah lokacin gwamnati za ta ba su in ta yadda ta yi wannan su yadda za su yi mata wannan aikin da gaske domin makomar ƴaƴan mu ne
al'umma mu
gaba yau kasar ta koma ba mai sha'awar ta ba wanda yake jin dadin ta kowa a tsorace yake ba wanda yake da kwanciyar hankali malam ba fa jihohin da suke da wannan matsalolin ba wannan nake karanta ko da gaske ne ko ba da gaske bane cewa wasu ƴan ta'adda sun bayyana a jihar Kano ina jin kila kai magana
na gani kwarai ko an ce
a jihar Kano idan fitina ta zo Kano to shi kenan an gama da mu malam
gaske ne
ba abun da ya rage
domin Kano tace ummul qura arewan mu
tace ummul qura kasuwancin mu anan yake abubuwa arziki anan Allah madaukakin sarki ya zaba ya zuba ba wani dan kasuwan da yake arewacin Najeriya da bai da alaka da Kano
babu
to idan ga yawan jama'a
sosai
bayan yawan kasuwanci da ake da shi ita ce jiha da tafi kowace jiha a Najeriya wa mutane an taba cewa Lagos ta fita amma duk wanda ya je ai ya san ba gaskiya ba sai dai in an zo ne da wanda suke hadda wanda suke shigowa kasuwanci mutum ya zo sai a zo sayan sa sai a ce kai ma dan Lagos amma in dai za a yi zibiban kwariya ta ce Lagos zallar ka wallahi Lagos ba ta kai Kano ba kuma sun san wannan Kano ita tafi kowace jiha yawan mutane to idan wannan fitinar ta shigo cikin garin Kano shikenan an gama da mu jigawa lankwame ta za a yi ba magana ta ake yi ba Allah ya tsare Allah ya kawo da fitina malamai su yadda su sa ikhlasi a cikin zuciyarsu su ba da lokacin su ba da komai nasu da Allah ya ba su domin ganin tabbas in har gwamnati ta yadda ba za ta yi wannan aikin tsaya su yi su kuma aikin da ya kamata su yi kuma su yi a kan lokaci domin matsala ce da ba jinkiri take bukata ba ina bukatar a samar da mafita ta gaggawa in kuma kasama aikin za su yi su fara mataki na farko mataki na biyu mataki na uku to shi ma dai haka ne sannan a shawara ta gefe in gwamnati bata neme su wasu su gwamnati su neme ta
su sai gwamnati
domin a cikin matsalar da ake ciki mahala duk wanda ya fito ta bangaren su masu wadanda suke sulhu ko kamar su gyara to da yawa fassara da suke sai su ce mutum hasada yake wa shi shugaban da yake na ga wannan da yawa to ai maganin mutum ya ce bai shafe shi ba ni yanzu nan da nake wannan kujeran nake zaune a nan waje an kashe kazin dina da mahaifiyarsa da mahaifiyata usu dai ubansu da an kashe danta matashi ba matashi ba kai yayi haihuwa fa
magidanci
yana da ƴaƴan biyu magidanci an kashe shi a tsafe local government kowa ya san wannan sannan kwanan nan wani kazin dina ta bangaren mahaifi aka sace su mutum daya aka sace shi dayan kuma suka harbe shi ina ne ina jin ya hayyan wanda da local government din su ina jin birnin magaji tana cikin local governments da suka fi kowanne ma saukin fitina a zamfara to amma yanzu kansu duk da akan hanyar kauran namu da ne ana ruwan sama wannan abin ya faru da su to yanzu ne wani ya ce mun abin bai shafe ni ba
ko kuma magana a ce ana hasada
haka ba daidai bace a tsaya da gaske ai wannan abu
tuhumar
zo da haka yawa to malamai su tsaya su yi wannan aikin su fuskanci gwamnati da wannan mas'ala wallahi mas'ala ce ta wuce ai mata shiru
ta wuce kuma a bata a hannun wasu
ta bata ta wuce a hannun su a hannun mutanen da suke daidaiku ba mu ce ba su da ilimi mu ba mu taba fadin wannan ba ba mu tuhumar su akan haka ba aikin mu bane wannan amma dai akwai waɗanda suke saman su fuka kulli bi ilmin ali kuma shi kullun abin da ake nema ko a fatawa a alamu ake so a likitanci a babbu ake nema waye fi iya kwarewa idan ga consultants da professor a qadiyyar kasihiyya a mas'alar ka ta rashin lafiya ka tafi wajen professor wannan ita ce mahangar shari'ar musulunci sannan wal khairu fi akabirikum haka malaman mu suka fada kullun alkhairi yana cikin manya wannan malamai kenan su ji tsoron Allah da kyau sai kawun zaton da muke musu su ba gwamnati fatawa kuma duk wanda aka ayyana in su isu gwamnati ta yadda ta ayyana wasu daga cikin su to mu yadda da wakilcin su in har za a ce to da wani ku za ku shiga gaba wajen sulhu su ba da lokacin su ba da rayuwar su domin kawo wannan fitina karshen wannan fitina malamai kenan
sannan malamai yanzu kuku malamai daban da masu wa'azi dan ni a cikin da ce akwai malamai kuma akwai masu wa'azi
to ai tantance ai mu muna magana waɗanda za su wanda gwamnati za ta ba aiki
okay to ne kuma waɗannan malamai kenan masu wa'azi
to bari mu dawo masu wa'azi waɗanda ake jin su
yawa ko wani ruwan majalisin shi yana yin aikawa da sako ko taliki
to ina ganin wannan kuma zai fi kusan wanda da masu kafin tattaunawar yanzu ai su ne yan ayin da ɗan
ka'ayi
to yana ganin shawarar za ta shiga cikin su su kuma waɗannan duka ɓangaren su ji tsoron Allah su ma yanzu masalar da ake ciki ana cikin wata fitina su kuma yanzu wata fitina ta afsu tsakanin
sabuwaye
na ga wani matashi da wani matashin shi ma yi ɗaya biyu goyon baya ɗaya na goyon baya irin maganganun da suka yi wa juna malam ba kyau ina ganin waɗannan maganganun koda wasu waɗanda suke rayuwa a wani fagen da ba ilimi ba suka yi juna sai an musu faɗa ce bai kamata ku yi wannan ba to balle waɗanda wa'azi suke suna qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce su ne za su
sharhi irin
wannan maganganun
rashin
da Allah sakin baki akan juna sannan mas'alar ta koma ta tuhumar juna a ji tsoron Allah kan waɗannan wane ce wane kuɗi aka bashi kuɗi ake bashi kuɗi yake wawa wane kaza a'a
kuma wane ce hasada
yake yawa a tattauna mas'alar inda za ku tattauna mas'alar a babin ilimi zibiban ƙwaryata wanda kuma ba haƙƙinku ba ne mu dai a fahimtar mu mun riga mun faɗi su waye masu haƙƙin shi wannan kuma ita gwamnati inda da gaske take su ya kamata ta nema to ku ji tsoron Allah ku kalli wannan al'umma da take fama da waɗannan matsalolin don Allah bayan wannan matsalar da ake ciki ku ji tsoron Allah ku ku haifa mana da wata matsala ta daban dan ma riga an
haifar sai dai a daki
yawa a yi kokari kuma ku ne za ku iya kashe ta in kowa ya shiru shikenan in kowa ya shiru shikenan su ji tsoron Allah duka bangaren guda biyu sannan ba a san zakewa a komai la taghlu fi dinikum haka Allah ba mu ka'ida kakku ce gona da iri kakku zake a cikin addininku duk abinda mutum ya zake a kansa ai ka'ida ce ta fiqh kuma ka'ida ce ta masu mantiki duk abinda ka wuce gona da iri a ciki to zai juya kuma kishiyarsa kullu ma tujwiza bihi an haddi to intaqala ila ziddi duk abinda aka wuce gona da iri aka zake to yana juyewa ne sai zama kishiyarsa in da halal ne zai iya zama haram ko abinci ne yanzu ba halal bane to sai mutum ya zo ya ta ci ko kuma ya ta zubarwa yanzu ka ga inta qala ila zibbi ya zashi daga nan ya koma haram saboda haka kada a tsage zake duk abin da za a yi kunun wasaqa kamar yadda Allah ya siffanta mu sisa sisi sannan duk waɗannan abubuwan da ake yi mutane fa suna nan ana da kan kuke sajjala kayan ku kuke recording shekaru za su kai wa mutum daga baya a zo a danna mishi waɗannan abubuwan da yake yi ya zama
su uzurin da yake
sannan wannan mas'ala kyautatawa Allah zato da nake wallahi za ta kawo to idan ta kawo Allah ya dauke fitinar da kan shi ku kuma wannan rigingimin sai ku yaya da su waɗanda kuka riga kuka yi a tsakanin junanku sannan abin yakan fito wani zubin kamar dama akwai wata jikakkiya a tsakanin juna ko wani abu ya taɓa faruwa da wani da wani to yanzu wannan matsalar ta zo bari a fashe bari a fanshi
kamar dama akwai wata jikakkiya yanda an samu fursar rama
yawa to su ji tsoron Allah don Allah su tufa mana asiri kuma su daina koya wa yaranmu masu tasowa waɗanda irin waɗannan abubuwa sannan sai mutanen gari
ka ba ka kai mutanen gari ga tumala su wai a tambayar nake su mallam yanzu kamar nan da ka zo kasar nan da sarki na san wata gida ka haddo wasu malamai ko ka din tunda ka saba zuwa kuma ka je wasu kasashe wai dama shi wa'azi a ko ina haka ake yin shi yadda mu muka ga ana yi
ai
ko dai mu ne kawai a gidan
ai ita Najeriya cikin ai malan sharrin da ke ciki ni gaskiya ni kan in shiga wani babu ni wallahi malam ina da fahimtar gwamnati ta sa dokar wa'azi ni fahimta ta ke na
regulation na wa'azi
regulation na wa'azi amma su waye za su tantance nan ne matsalar kasar
ina ganin malam wannan mu bi ka bashi
shawara to ai wai muna magana yadda dai abu tambayar da kai ne
na'am
kasashen da kake na jajji da yawa za ka ga sun samu sassaucin wani saboda gwamnati na shiga ciki kai ka san idan ka je kai wani abun da ba shi kenan mutila mutum ya kwana a gidan yayi to kaga mutum ya bayani wannan ba sannan kuma da yawa kasashen ba a fa hana karantar da addini yanzu kamar wannan kasar da nake ciki ai ba a hana kowa karantar da addinin Allah na gaske ba amma ka rika zuwa da wasu abu waɗanda suke janibiyya abubuwan da kawai ɗan gefe ne ba asalin karatun ba ne to shi kan shi ne wani yanzu malami ne zai zo ya yi karatu an ba shi zai yi ɗau karatun minti 55 to wani fa da za ka tantance zallar karatun fa bai wuce minti 15
sauran duka
ka ga nawa kenan suka rage minti 40 minti 40 kawai mutum zai ta harbin iska ne wani ya ɓata wallahi ta kan yanzu wasu malamai har matansu in suka ɓata musu rai a wajen karatu suke musu rai ka ga wannan lalacewa ta kai ƙarshe matar mutum a gidan shi yana da matsala da ita sai ya zo kan wabba ya hau kujerar wa'azi
zai nan zai
ya fai shi haushi shi
ya salama
ce mun fitina ce wannan nake ce akwai misalan malamai waɗanda kai ka san in suna karatu ka san karatu suke a Najeriya
wani kabin kururen na a cikin jirgi ya aka masa Hausa ya rasa da ya ce da lafafu Najeriya
to kai shi ne wanda
to shi ne Najeriya
to Najeriya sai Allah
istisnaiya
kwarai da gaske
to mu je kan sauran mutane
to nan mutanen gari mu kuma don Allah mu koyi tarbiyya kama bakin mu a cikin abin da bamu da ilimi a ciki
na'am
Allah madaukakin sarki ya ba mu ka'ida wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaihi kana anhu mas'ula wallahi sai an tambaye mutum duk waɗannan kalmomin da muke faɗa wannan zaman da muka yi duk abin da muka faɗa na san zuciya wallahi sai mun bada amsar sa a lahira
gaba Allah
sai Allah ya tsida mu
Allah ka yafi mana
to amma mutane yadda suke sakin bakin su musamman wannan harkar ta social media ta zo ta ba mutane yanci kowa ya abin da ya ga dama wallahi mu ji tsoron Allah a game da shi mai fuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa yursil alaykum hafaza suna nan yan tsaro suna nan kuma suna rubuta abin nan suna rubuta duk abin da mutum yake faɗa mu ji tsoron Allah abinda yadda al-Imam al-Ghazali yake faɗa yake cewa law sakata al-jahil lasaraha al-alam da a ce wanda bai sani ba zai shiru to duniyar nan da ta zauna lafiya kowa ya huta amma haka za ka ga an zo an yi su kansu masu harkar jarida sun ba da gudunmuwa a wannan ni dai ina jin na kai kusan shekara 20 ina faɗa da wannan abu wallahi malam ni tuntuni ban yadda da kawai a zo a ce wai za a shiri sai a ce wai a buɗe layi
wani shiri da ake da yanzu na
wai hannu
da yawa
a gidan rediyon tarayya na Kaduna
eh
to sai ka ga masani an gayyato ya zo ya magana kan mas'ala, mas'ala mai kyau, mai tattaunawa a kanta mai kyau, yana da abun faɗa, amma kawai shi kenan sai a gintse shi, sai su wai ai masu sauraro suna da haƙƙi.
Wasu majahili.
Shi kenan, kawai zai mutum ya zo, sai ka ji an ce shi ne ministan makabarta. Abu a huda a sa makullin a rike sai lokacin da ake bukatar wane magana sannan sai a kira shi sai a buɗe abin nan kuma a tsaya a gaban shi a ce to faɗa abin da ake son ka faɗa wallahi mutanen mu sai sun cancanta amsa haka a kulle bakin mutum a sa kwado haka makullin kuma a rike ba a bashi ba in ga damar ranar budewa ya bude a sai lokacin da aka ga ya cancanta ya magana daga nan sai a zo sai a bude masa a ce to an baka minti biyu faɗa kuma ga maganar da ake son kai ya cancanta ai haka amma surutu kowace mas'ala mai girma an maida ita masail ne wanda suke hayyina kamar yadda Allah ya ce tahsabuna muhayyinan amma huwa inda Allah ya afi haka ɗabi'ar mutane
su tsoron Allah
kwarai da gaske saboda haka mutane su tsoron Allah su faɗi daidai qul li ibadi yaqulu allati hi ahsanu inna ash-shaytana yanzaghu bainakum a faɗi abin da yake shi ne daidai abin da yafi kyau fa aka ce a faɗi saboda ne sannan kuma mu a matsayinmu duka na mutanen gari kada mu sakaci da addu'a domin yanzu daga cikin kurafuran da wasu malamai suka rika yi suna sa mutane raunin addu'a zaka yi mamaki mutum ce nuna maka cewa addu'a ba ita bace komai da sunan malanta kuma in ka tsaya ka kalla dan adam din ba yi da wani abun da zai yi in ba addu'a ba ai a cikin al'umma akwai wanda ba su da abun da za su yi in ba addu'a ba kuma manzon sama ya tabbatar da mutanen da Allah ke karban addu'a sai akwai masu rauni sannan ma tun sahu nabi du'afai so da ka mutumin da raunin sa yake bai yi da abun da zai yi zai yi addu'a kuma Allah madaukakin sarki ne kuma annabi zakariya ai ya nuna mana cikin mutanen da ake karban addu'a su akwai kai tawassuli ma da rauninka rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra's shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya
Allahu
gashi nan yana nuna raunin sa ko Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'ar sa ka gyara masa
a ƙarshe a zata malam ka dunkula mana wannan sakon mu cikin minti biyu ko uku menene sakon da kake so
to sakon da nake son in isar shine gumsuluhu da ƴan ta'adda kada a ce ka aika a ce ayi idan za a yi a samu masana malaman addini a miƙa musu mas'ala su fito mana da hukunci a cikin hukuncin da za su faɗa mana waye a cikin waɗanda suke ta'addanci a ban ƙasa a cikin shari'ar musulunci mu ƴan ta'addan mu a wani babi suke sun cancanta a yi sulhu da su in za a yi sulhu da su ya yi kamata a yi sulhu da su me sharɗin sulhu waɗanne ƙa'idoji za a yi sulhu sannan duk wanda bai cancanta a sashi ya san tsakanin shi da Allah baya bai cancanta a tuntuɓe shi a cikin wannan abun ba balle a sashi a ciki to dan Allah kai ya sa baki idan aka yi wannan da izinin Allah wannan mas'alar za ta zo a cikin sauki sannan mun manta da ƴan ta'adda ai su kansu ƴan ta'adda ai saurara wallahi su ji tsoron Allah in yau mu ne ba mu bane gobe kuma wallahi tallahi duk wani ta'addancin da mutum yake fir'auna yayi ya gama ƙarshe sai da Allah madaukakin sarki ya halakar da shi fa agraqnahu fil yammi wa mamma abu jami'a haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma mala abubakar ladan Allah ya ji kansa yana cewa dan tawaye komin ƙarfinsa ƙarshe na sukunya na da nadama sannan duk mutumin da yake zalunci ya zalim laka yawma ma tala al-yawm haka balarabe ya faɗi yace ya kai azzalimi yau ranar ka ce ko to za ka zo akwai ranar da za ta hau kanka ku mun tsawon rana duk kuma inda rana ta kai to za ta faɗi
kuma na san jifa kuma kasa zai faɗi
kasa zai faɗi saboda haka mutum ya daina alfahari ya daina jin shi ya isa a yanzu wallahi su ji tsoron Allah tun da da masa su tuba wa Allah ko an nemi sulhu ko ba a nemi sulhu ba abinda za su huta wai wace irin rayuwa ce mutum ya dafa zama a daji ni har yanzu na kasa gane wannan mutum ya koma daji shi ba beran masar ba shi ba beba ba buku ba shi ba buri ba shi ba dage ba shi ba kirkici ba shi ba kura ba ya koma ya ce wai a daji zai rika zama wallahi waɗanda suke sace wa in suka da suna baka labarin abin da suke ci sai mutum ya baka mamaki ce koka ko lafar in suka ganta su kansu dadi suke ji Allah ya rufa mana asiri Allah madaukakin sirri ya rufa mana karshen wannan
amin amin Allah ya saka da alkhairi ga tu malamin mun gode kware da wannan fashin baki da tattaunawa ta ilimi Allah ya sanya albarka Allah ya karba mana Allah kuma ya sa waɗanda aka yi dan su su ji Allah kuma ya kawo mana mafita daga matsalolinmu muna godiya ta musamman ga waɗanda suka taimaka mana wajen ɗaukar wannan shiri akwai injiniya Abdulsamad wato Muhammad Sadis wanda dalibi ne na dirasat a nan Jami'ar Islamiyya kuma abokinmu ne akwai kuma wato Malam Muhammad Salihu Muqaddas ko Abu Khalil wanda shi ma yana cikin aikin za a ci kokanni eh to Allah ya saka musu alkhairi su ne takam na wadanda ake ce musu na bayan fage suka taimaka mana da ɗaukar wannan shiri dukkan ɗaure da suke mana muna godiya Allah ya saka da alkhairi masu kalmu da sauraron mu ko muna muku godiya da irin yadda kuke wato ba da ƙarfin gwiwa da addu'o'i da kuma kyakkyawan fahimta da kyakkyawan fata Allah ya saka ku da alkhairi zamu tsaya zamun shirin a wannan dili wannan gaba amma malam ba za mu baka haka ba akwai wani maudu'i da insha Allah za mu saki tuntuɓa ka kafin da ka bar birnin Madina kuma mun zo ka har birnin Makka abin da ka koma mu ga cewa mun danyi salama mu da saurari ɗan uwa masu albarka ana nake cewa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh